الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa musulmi da ke kallon mu da sauraron mu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani kuna sauraron mu ne kai tsaye daga number 46 Major Road tudun wadar Zaria jihar Kaduna Nigeria daga Markazu Salafiyya ni mai magana alkunyata Abu Abdurrahman sunana Muhammad Awwal Adam laƙabina Albani yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren 16 ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430 wanda ya daidai da 11 ga watan january shekara ta 2009 ƴan uwa musulmi masu sauraron mu a yau da gobe waɗanda suka saba sauraron mu nake nufi maiwa sun taba haduwa da wasu jeren giyar kasusuwa namu waɗanda ainihin muka sanya musu manufar da'awar salafiyya da kuma manufar kafa darul hadisi salafiyya Zaria Nigeria waɗannan kasusuwa ne waɗanda muka aje su a matsayin shimfiɗa da kuma gabatarwa da muka yi wa ita wannan da'awa tamu da muke yi to hakikanin al'amari shine a cikin waɗannan abubuwa da muka bayyana waɗanda shimfiɗa ce da muka yi domin bayyana wa mutane manufofinmu daga ciki mun ce mu ba gidadawa bane mutane ne da kansu ya waye da wayewar da Allah ya saukarwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ƙarƙashin wannan muna shiga cikin harkokin yau da kullum amma waɗanda suka shafe mu ko kuma waɗanda muka suna da muhimmanci su ne bature yake kira current affairs ba dan komai ba a wancan lokaci mun buga misalai masu dimbin yawa akan cewa Allah yana tsakiyar saukarwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da alqur'ani sai wasu manya-manyan gwamnatoci dukkan su gwamnatocin kafirai ne daya gwamnati ce ta kristanci ita ce gwamnatin rumawa daya kuma gwamnati ce ta bakaken maguzawa masu bautar wuta su ne farisawa sai aka buga yaki tsakanin su sai ita ainihin daya daga cikin gwamnatocin sai ta nasara akan dayan nan take Allah madaukakin sarki ya saukarwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa ghulibatir rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء wannan idan ka goge a duniyar tafsiri ka san Allah ya saka annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin current affairs ne a cikin diplomatic affairs matsaloli na diplomasiya matsaloli waɗanda suka shafi harkar yau da kullum in ba haka ba kafiri yayi fada da kafiri wannan yayi nasara akan wannan ina ruwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama inda tsantsar zama akai a masallaci kawai aka da baki ana ta jan carbi babu kenan ashe lalle mu musulmi akwai ruwan mu a cikin harkokin yau da gobe waɗanda suka shafe mu dan haka muna sauraron radio muna kallon talbijin muna karanta jaridu muna sauraron internet waɗannan abubuwan su suka sa hakikanin al'amari in abubuwa sun taso na yau da gobe in muka ga muna da alaka da su to sai ku ji mun ainihin sa baki, sai dai kuma muna sa bakin ne irin yadda shari'a alqur'ani ta nuna. In ka duba tunda Allah ya wannan magana a cikin suratul rum bai sake maimaita ta a wani wurin ba, shikenan haka ake yi, ba wai kuma shikenan an maida wannan ya zama kullun abin da za a yi ta mita a yi ta surutu akai ba. Na'am, domin maqsudin shine a karantar da mutane ayoyi da hadisai waɗanda suke bayyana tsantsar aqida, suke rugurguza kafirci, suke tabbatar da sunna, suke rusa bid'a. Dan haka sai annabi Allah ya ci gaba da saukar mishi da ayoyin da suke karantar da waɗannan abubuwa. Waccan kuma harka ta yau da gobe ta faru ta sauka, Allah ya ishara akan ta, an wuce kuma shikenan matsala ta wuce. Dan haka mu ma hakikanin al'amari ne ya faru. Mu dai a nan Zaria kowa ya san tun daga sadda addinin musulunci ya kafu a ƙasar nan, ma'ana nace ƙasar nan ina nufin ƙasar Zakzak, addinin musulunci ake bi na alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuma Allah ya tsare mu irin bid'o'in da sauran ƙasashe na Hausa da ƙasashen Fulani da bare-bari da Nufawa suka yi fama da su. Allah ya tsare ƙasar Zazzau ba dan komai ba, saboda Allah ya albarkace ta da malamai waɗanda suke masu ilimi na gaske, malamai masu takawa, malaman da suke fitowa su karantar da al'umma ilimi na ainihin addinin musulunci. Muna addu'a Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi, waɗanda suka rasu Allah ya gafarta musu. A ƙarƙashin wannan bid'a bata samu gindin zama a ƙasar nan ba, duk kuma abin da ya kokarin shigowa wannan ƙasa ta Zakzak sai Allah madaukakin sarki ya ture shi, saboda tsarkin zuciyar da ke tattare ga mutanen ƙasar da kuma ainihin ilimi da Allah madaukakin sarki ya basu. Alhamdulillahi, kenan lallai ne dukkan wata bid'a ko wata barna da aka ga cewa za ta shigo wannan ƙasa ta Zakzak, lallai ne a tashi a kare, a yi bayani dangane da ya aka yi wannan abu ya zan kafirci ko ya zan bid'a ko ya zan laifi ko ya zan barna. Lallai ne, wajibi ne, domin wannan alƙawari ne Allah ya yi da annabawa kuma suka gadarwa da malamai da nassin ainihin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wa iz akhadha Allahu mithaqa an-nabiyina latubayyinannahu wa iz akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinannahu lin-nasi. Allah ne ya alkawari da duk wanda ya baiwa ilimin littafi. Wani iri nau'in littafi ake nufi? Nau'in littafi anan ba alqur'ani ba kadai, nau'in littafan da Allah yake saukarwa a Taura, Injila, duk wanda Allah ya bashi ilimin littafin Allah sai da Allah ya alkawari da shi tun yana tsatsan annabi Adam, cewa in an baka ilimin littafin Allah kayi alkawarin zaka bayyana wa mutane, kayi alkawarin ba zaka boye ba duk wani wanda Allah ya bashi ilimi sai da Allah ya wannan alkawarin da shi. To sai aka waye gari malaman bid'a da gwamnatocin zalunci da ƴan son zuciya ba sa so su bayyana, kuma ba sa so a bayyana, kuma ba za su bari a bayyana ba. To kun ga kenan lallai akwai shata fage na bugin buga ba dan komai ba, dan me dan a tabbatar da an rugurguza makaryata an kuma tabbatar da ainihin gaskiya hanyar Allah. Gaskiyar lamari wannan duk shimfiɗa ce nake wadda fassarar ta gashi kamar haka. Kowa ya sani Allah cikin rahamar shi ɗan shekarun nan na baya ya azurta ni da duk shekara zan tafi aikin hajji, kuma bana dawowa da wuri a galibi. Daidai sanda zan dawo galibi wani lokacin nakan dawo lokacin Ashura ko Tasu'a, da Ashura ma ya wuce. To amma bana na dan dawo da wuri ya rage kamar saura kwana huɗu ko biyar a ainihin Tasu'a da Ashura. Dan haka na dawo na ji babu gajiya tattare da ni, muka zo aka ci gaba da karatun hadisi da aiki da shi. Shine zama lafiya ga musulmi, karatun littafin Imam al-Bukhari. An ci gaba da wannan karatu jama'a, mu hakikanin al'amari mun gafala ma game da cewa ƴan Shi'a suna da taron su da suka saba yi na zagin sahabbai. Na rantse da Allah, ni na gafala game da wannan shashantin nasu ma gaba daya. Ba ma wai wannan shashantin nasu ba, na waye gari ranar Ashura ma wallahi na gafaltu akan cewa ranan ce ranar Ashura. Dan haka nasa aka dafo abincin walima ta aure, nace a kawo masallacin nan waɗanda suka yi sallah azhar a kawo musu su ci, saboda na ma gafala cewa ranar Ashura ce. Saboda haka ban ma san me ake ciki ba, sai da aka abinci aka ci ai sun ce suna azumin Ashura, nace wallahi almusta'an, na manta. To ashe a can cikin garin Zaria wani abu yana can yana faruwa, in nace cikin garin Zaria ina magana ne mu nan ba a cikin garin Zaria muke ba, wato muna waje ne ga waɗanda suke ainihin a nesa suke saurare, me yawa ba su gane me ake nufi da cikin garin Zaria ba. Ma'ana nan ana yankin Tudun Wada ne, ni yankin anguwar da aka haife ni na girma ita ce yankin Sabon Gari Muciya kenan. To akwai kuma cikin garin Zaria inda ƙwaryar tsohon gari take, inda ƙwaryar garun gari yake. To ashe can cikin garin Zaria ana can ana wani ɗauki ba daɗi da ba ta kashi da ‘yan Shi'a, mu ba mu sani ba. Hakikanin abin da ya faru bayan yaro ya dawo ya ce mini an ce ga ai ana ma azumin Ashura, sai na ce to shikenan, sai a san yadda za a yi, waɗanda ba su azumi sai su ci, waɗanda kuma za su aje shikenan. Can sai wani ya bugo min waya, abokina ne daga Sokoto, ya ce algafatta malam me ke faruwa ne a Zaria, na ce a Zaria kuwa, ya ce ban sani ba, ya ce ka bincika, na ce to ban dai san wani abu na faruwa ba, ina zaune a office ina da ke kofar gidana a gaban gidana, shikenan na fito na binciki wani abu na faruwa ne a garin nan, aka ce a'a ba wani abu da ke faruwa. Na ce to ni na dai ɗazu da safe na shiga gari na ɗan yi siyayya, gashi yanzu har zuwa wajen 11 ban ga wani abu ba, saboda haka na yi ƙoƙarin samun shi a waya ban same shi ba, ashe yana tafe ne akan hanya zai tafi jihar Edo. Can sai ya sake bugo mini waya cewa na bincika, na ce na bincika gaskiyar lamari babu abin da ke faruwa, ya ce tabbas shi an buga daga Sokoto fa an gaya mishi cewa lallai wani abu yana faruwa a cikin garin Zaria. Na ce mishi wallahi ni dai ban sani ba. To a lokacin ne bayan kama awa ɗaya haka sai na fito sai na tuntuɓa me ke faruwa, sai aka yi mini bayani, aka ce ai sarkin zazzaune ya zo zai wuce, ‘yan Shi'a suna zanga-zanga, daga nan aka yi hayaniya. Iyakacin abin da na ji kenan da ike a wurin rediyo mai jini na ji, sai na ja bakina ne shiru ban karar ba, haka ban sake bincika wani ba, kowa bai zo min da bayani ba. Sai can da magariba sai na kama tashar talbijin ta ƙasa da ke Zaria, wato NTA, sun yi linking up da tashar su ainihin babba ta Kaduna. Aminu Yahaya shi yake ainihin karanta labaran, yana cikin karanta labaran sai aka yi capturing scene din, wato sai aka yi kawo kanin labarai, sai na ga ga motar operation yaki, ga wani gida an sa da mota a gaban shi tana cin wuta. To can da aka zo aka fara labarai na sai na ji ai ‘yan Shi'a sun fito zanga-zanga su ne ta Ashura, shine sarkin zazzau Dr. Shehu Idris shi kuma ya fito zai tafi taro na security meeting a Kaduna, sai suka hana shi hanyar wucewa. Da suka hana shi hanyar wucewa shine sai fadawa suka fito suka yi clearing din hanya, sarki ya wuce, sai ‘yan Shi'an nan suka bubbugi gilasan motar ƙarshe daga cikin tawagar sarki. Haka Aminu Yahaya ya karanta rahoton, kuje NTA ta Zaria su suka sa abin da ya ce kenan. Sai su ‘yan Shi'an suka bubbugi wannan motar ta ainihin ƙarshe daga cikin tawagar convoy ɗin sarki, shine waɗannan da ke cikin motar suka fito suka sanya mutanen da ke kewaye da su, aka je aka ƙona wannan gida na ɗan Lami, gidan da ake buga jarida. Ɗan Lami ɗin nan ɗan Bauchi ne, su Aliyu tukur-tukur da suka yi wa zazzaki tawaye akwai lakabi da suke mishi cewa hauka maganinka Allah, lakabin shi kenan. Suka ƙona gidan shi, da suka ƙona gidan shi shikenan. Don haka aka ce to amma an sanya jami'an tsaro, don haka hankali ya kwanta a Zaria. Iyakacin abin da na ji kenan na gani a tashar talabijin ta Zaria. A lokacin ne to na nemi wannan abokin nawa, na gaya mishi, na ce mishi to yanzu ne na samu makamar ba da labari ga abin da na ji na gani a tashar talabijin, ne reference da wannan. Iyakacin abin da kuma na sani kenan har zuwa hazar yanzu da nake magana, kuma ina faɗin wannan maganar wallahi bana shakkar kowa a duniya da lahira sai Allah. Iyakacin abin da na sani kenan. To me ya faru? Muka zo a wannan rana mun yi karatunmu na Bukhari, da muka yi karatunmu na Bukhari kashi gari muka sake yin karatu na Bukhari, sai kuma tafiya sai ta zo ta kamo ni. Da tafiya ta zo ta kamo ni sai na ce muku da Allah zan yi tafiya, amma karatunmu na Asabar da Lahadi za mu ci gaba da yi. Ina can sai aka bugo min waya cewa BBC ta ce,
tashar BBC ta ce an yi fada da ƴan Shi'a da ƴan Salafiyya a Zaria.
Aka sanya ainihin muryar ƴan Shi'a ga maganganun da suka yi, sai aka ce amma shi shugaban Salafiyya ba a same shi ba, aka ambaci sunana. Da aka bugo aka faɗa min wannan magana, sai na ce a radio mai jini ne. Sai na buga internet nan take a gabana, sai na kama tashar BBC din, sai na ji wannan labaran, sai na ji shi da kunnena, sai na buga musu waya a nan office din nasu na Abuja, sai na ce musu to kun yi ƙarya. Kalmar da na fara faɗi kenan. Ahmad Idris abokina ne, ɗan jarida ne, shi ne shugaban tashar BBC da ke ainihin Abuja, shi ya ɗauki wayar, ban ma gane shi ba. Na ce mishi kun yi ƙarya, na ce kuma dama kun sabe mana irin wannan ƙaryar, ba don ku yi ba saboda kuna ganin ƴan Shi'a su ƴan ta'adda ne, in ba ku yi labari in their own favor yadda zai faranta musu rai ba, za su bi su daddatsa ku. Har Adamu Yusuf na Kaduna ya mutu, abin da yake tsoro kenan, Allah ya gafarta mishi. Har wasu suke zargin cewa ɗan Shi'a ne, na ce Adamu ba ɗan Shi'a ba ne, amma tsoro suka firgita shi. Duk sanda matsala ta faru, in bai faɗi labari yadda suke so ba, za su je gida, za su dake shi, za su yi kaza, za su yi kaza. Ni da shi na sha gaya mishi wannan magana, Adamu Yusuf na Kaduna. Saboda haka na ƙaryata su akan wannan labari, da na ƙaryata su akan wannan labari, shikenan sai suka yi capturing iya wannan maganar tawa, da aka sake zuwa labaran, sai suka ce sai dai kuma shi Mala Albani ya ce bai san faruwar haka ba, iyaka abin da suka ɗauko kenan. Sai na sake buga musu waya, nace a'a, yadda kuka kamo muryar su kuka sa abin da suka faɗa, ni ma da sai ku kama muryata ku sa abin da na faɗa, amma nan kun aribaki na ne, kun ci min albasa, don haka bata ciyu ba. Nace muku kuma, nace musu gobe ni ma zan duro studio naku, duk na Abuja a lokacin, nace gobe da safe zan zo studio naku, idan na zo kuma za mu yi hira, lallai ne ku sa hirar, to sannan ne za ku fitar daga mu kai ku kotu, in ba haka ba sai mu kai ku kotu kun mana ƙarya. A ina ne, a ina muka yi faɗa mu Salafiyya na nan Zaria da wani, don ni na yi ta bugo waya, a ina ne aka yi faɗan? Kun je kun sami ƴan Shi'a ne, kuka ce a'a. ƴan Shi'a sun zo sun same ku, kuka ce a'a. Kun haɗu a wata badala ne an buga, aka ce a'a. Akwai mutum ɗaya namu yanzu da aka ce ba a gan shi ba, ko an yi kaza ko an kama shi, a'a. Sai na buga jami'an ƴan sanda na nan Zaria, shin kun kama wani ɗan Salafiyya a wurin faɗa? Suka ce a'a. Kun kama ƴan Shi'a? Suka ce eh. To wani irin faɗa ne haka? Wace irin ƙarya ce wannan? To shi yasa taken wannan ainihin laccatawa shi ne munafunci dodo ne kuma ya karci mai shi. Duk wani munafunci da ke ƙarƙashin wannan matsalar a yau, zan binciko shi har zuwa kisan Sayyidina Husaini din. Duk harka a munafunce ta taho gaba ɗayanta, shi yasa take ta tafiya a munafunce. To duk zan bayyana ta a yau insha Allahu ta'ala, kuma bana shakkar in kama sunan wani kowane ne, in ya ji ba ta yi mishi daɗi ba, ya ɗauki duk matakin da zai ɗauka, mu ma za mu ɗauki matakin da za mu ɗauka akan matakin da zai ɗauka, iyakar take. Amma ba zai yiwu jama'a mu zama tuɓusharai kawai ai capturing sunan mu a ce an yi faɗa da mu, kuma mu ba ai faɗan da mu ba, kuma mu ja baki mu shiru. Sannan saboda munafunci da guntsugulu, tashar talabijin ta Kaduna da ta faɗi wannan a nan Zaria, me yasa sauran ƴan jaridu da sauran gari ba a ɗauki wannan labarin da ta faɗa ba? Daga ina wannan labarin na BBC ya fito? ƴan Shi'a ne suka gaya musu kawai ga abin da ya faru, don haka mu ba su ji namu ɓangaren ba, kawai sai suka yi gini akan wannan suka faɗa. Ma'ana kenan ba dan na buga musu waya daga baya ba, da shi kenan sun ji ɓangare ɗaya kawai sun ba da labari a haka. Shi kanshi Ahmad Idris sai da ya ce, sai da ya gaya wa yaron da ya wannan abin kuskure cewa yaya za ka ji ɓangare guda, ka saki labarin haka baka binciki ɗaya ɓangaren ba? To ɗaya ɓangaren ma mu kenan, in ba dan na buga waya ba, dama mu ba za a ji maganar mu ba. Shi kenan kawai sai labarin ya tafi a haka, shi kenan sai a rubuta a tarihi an yi faɗa da ƴan Salafiyya da ƴan Shi'a, sai a ƙaro musu kuɗi daga Iran kenan, sun yi faɗa da ƴan Salafiyya. To munafunci dodo ne. Da farko tukuna, muna godiya zuwa ga Allah Maɗaukakin Sarki, muna kuma neman Allah ya daɗin tsira da aminci ga fiyayyen halitta, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama.
da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa. Sannan muna godiya ta musamman da ainihin ƴan uwanmu salafiya din da ke nan ainihin ƙasar Zazzau, ba dan komi ba, domin a lokacin da wannan jita-jitar ta yadu, ƴan Shi'a sai suka fara cewa za su ɗauki fansa, mu ma za su ƙona mana gidaje da makarantu da masallatai. A wannan lokaci na bugo waya na ce, to in har haka ne, ku je ku tsare mana masallatai da gidaje da makarantu, kar ku je ko ina, amma duk wanda ya zo wurinku to ku yi maganin shi, domin kuna da hujjar ku tare kanku, ku tare dukiyarku, ku tare matanku da ƴaƴanku da abubuwan da kuka mallaka na wuraren ibadoji. Wannan shi ne abin da ya faru. To gaskiya, saboda Allah, ƴan uwa salafiya sun yi wannan abu daidai wa daida yadda aka buƙace su su yi, ba su yi ainihin zarbabi ba, kuma ba su gaza ba. Ma'ana sun sha dare, sun sha rana, sun sha sanyi da iska, sun tsaya sun tare mana masallatai da makarantu da gidaje da ko'ina. Don haka haƙiƙa, ƴan uwanmu salafiya da ke nesa da sauran ahlus sunna da ke nesa da ke bugo waya su ne mana jaje. Allah ya saka muku da alkhairi, amma mu fa ba abin da ya same mu. Ba abin da ya same mu, ba wanda ko ciwon kai aka yi mishi, ba wanda ko tuntuɓe, ba a fasa kuwa kai, ba a kokokowa ba a yi ba. Duk wannan jita-jita ce ta ƴan Shi'a kawai suka yi amfani da tashar BBC suka yaɗa ta. Saboda haka, duk wani da abu da za ku ji an ce muku ai su Albani sun shiga kaza ko suna kaza, ƙarya ne gaba ɗaya, kuma Allah ya tsine wa maƙaryata albarka. Saboda haka, babu buƙatar a buga waya ai mana jaje ko a ce wani hali ake ciki. Halin da muke ciki tun da aka san mu na zaman lafiya da lafiya ƙalau da karantawar mu da karatu, haka muke ciki, ba abin da ya canza. Don haka, ba abin da ya same mu. Amma munafunci dodo ne. Waɗannan bayanan za su yi ƙoƙarin ƙwaƙulo da waye aka yi faɗa, kuma menene dalilin da aka ki bayyana waɗanda aka yi faɗan da su aka koma aka ɗauki sunan ƴan salafiya aka sa a madadin waɗanda aka yi faɗan. Ku saurare mu bayani insha Allahu ta'ala. Saboda haka, waɗannan bayan Allah da suka yi mana aikin kare dukiya da gidaje da masallatai da makarantu, mu ne musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi. Kuma a ƙashin gaskiya, saboda Allah, tukuici gare su, ina fatan duk wanda ya halarci wannan wuri daga cikin masu ƙaunar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, za mu tara musu taimako wanda kawai za mu ba su, ba wai mu biya su ba, na kawai za mu yi musu alheri ne. Kuɗi ne kake da su, shaddoji ne, atamfofi ne, ma'ana za a yi wata gidauniya tun daga yanzu da nake magana an buɗe ta har zuwa nan da ko kwana nawa ne ko wata nawa ne, ai ta tarawa za a bi ai ta ba su, domin suna cikin harkokinsu na kasuwa da harkokinsu na office da harkokinsu duk baki ɗaya suka bari, suka to masallatai suka tsaya suka kakkare mana masallatai da makamai. Domin Allah madaukakin sarki me yace, cewa yi walaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist, sai yace wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nasi. Qur'ani kenan. Allah cewa yi mun aiko da manzanni da gaskiya da bayanai, sannan muka aiko su da ma'aunai waɗanda za su daidaita mutane, ma'ana ma'auni na hankali da ilimi, domin mutane su tsayu akan gaskiya da adalci. Sai ya ce kuma sai muka saukar da ƙarfe, muka halicci ƙarfe. Ƙarfe me ake da shi? Sai ya ce ana tsananin yaƙi da shi, ana tsananin ba ta kashi. Fihi ba'sun shadidun, sai ya ce wa manafi'u lin-nasi, ya ce ƙarfe kuma yana da amfani, don ƙarfe ake reza da shi da ake yanke ƙumba, da ƙarfe ake balata wuka albasa da ake maka miya, kaga yana da amfani, sannan kuma ana yaƙi da shi. Don haka, babu wani sakaye magana, lallai ne sun riƙe makamai a ƙofar gidajenmu da ƙofar makarantunmu da ƙofar masallatanmu don su kare mana dukiyarmu. Domin a wannan lokaci ba Qur'ani za su riƙe ba, ba Sahihul Bukhari za su riƙe ba. Ina fata an gane. Mu ne da kanmu muke faɗin haka, kuma ni na ba su umarnin ku tsaya da makamai ku kare mana gidaje da masallatai da dukiya, domin da su ake aikin kariya. Nassin Qur'ani ne kuma ya tabbatar mana, kuma me yace wa iddu lahum mastata'atun min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Allah yace ku yi wa kafirai tattali, tattalin me duk abin da za ku iya na gurgudan ikon ku na me, sai ce na abubuwan harbi. Ku saurara daga bada sadaka tukuna, mun ce mun bude ne yanzu a natsu tukuna. In aka tashi kowa za a ware lokacin da zai bada sadaka, hannu kai na zan dunkulo ta wa insha Allah ta'ala zan kawo ta. Ina fatan mun gane ash-shahid harbi. Allah yace mastata'atun min quwwatin, duk abin da za ku iya na karfi, sai yace wa min ribatil khayl, da horarrun dawakai, turhibuna bihi aduwallahi, dan ku firgita makiya Allah kuma makiyanku. Dan haka daidai ne ni ne nace a fito da makamai a tsaya a kofar masallatanmu da cikin masallatanmu, ni Albani Muhammad Awwal Adam ni ne nace musu su fito da makamai su tsaya a kofar masallatanmu da kofar gidajenmu da kofar makarantunmu, nace kuma kar su bar gurin. Wanda duk yazo zai bannata mana dukiya ko makarantu ko masallatai, ayi maganin shi da waɗannan makaman. Kuma sai da na bugo wa DTO na Zaria, na gaya mishi wannan maganar, kuma ga ta ina faɗin ta, kasar yana daukar ta, ba aibi bace, ba munafinci a cikin al'amarin mu. Saboda haka wannan na farko kenan, dan haka mune musu godiya, Allah ya musu sakamako da alkhairi. Kuma muna tunasar da su akan cewa lallai wannan matakin na tsaro da wannan matakin na kare kai haka zai ci gaba, ba za a saurara daga wannan aikin ba. Dole sai an yi aikin da'awa ko? To kuma dole sai an tsaya an kare mutuncin da'awa. Wannan shine sunna, kuma wannan shine salafiyancin, ayi da'awa. Idan ba wata fitina shikenan makami ba zai bayyana ba, idan fitina ta taso fa makami sai ya bayyana, domin wanda bai yi imani da manufar shi bai ja baya. Wanda ya yi imani da manufar shi ko zai iya kukan kura ya zo a kashe shi da makamin dan yin shahada a cikin aqidar shi inda gaske yake. Saboda haka mun gode muku, kuma muna cewa Allah ya muku sakamako da alkhairi, kuma Allah ya kara muku karfin gwiwa, kuma ku zama a bisa taka tsantsan game da masallatanmu da makarantunmu. Sannan zan faɗi me zai biyo baya in wani abu ya biyo baya game da waɗannan wurare, zan faɗi insha Allahu ta'ala. Dan haka jama'a, kun ji haƙiƙanin abin da ya faru a Zaria. Tashar NTA ta Zaria ta bayyana rikici ne tsakanin ƴan Shi'a da masarautar Zazzau. Rikici ne tsakanin ƴan Shi'a da masarautar Zazzau. To amma me yasa ƴan Shi'a suka sakaya? Saboda yanzu an yarjejeniya da su akan sun daina zagin dagutu, yanzu an daina zagin bagargajiye, yanzu babu bagargajiyan Zazzau, babu bagargajiyan Sokoto ko Kano, yanzu an yarjejeniya da su. Me yasa? An diba daga cikin kudin da ake samu na demokuradiya da gargajiya, an sayo malamin su mota an yi mishi gida, yana cin albashi an bashi matsayin director. To dan haka yanzu ba sa so al'amari ya bayyana cewa suna fada da ainihin sarkin gargajiya ko da gwamnati. Wannan shine sirri. Dan haka ku jama'a da ke nesa, tashar talbijin ta Zaria ta bayyana cewa rikicin tsakanin ƴan Shi'a ne da sarkin Zazzau da shi da jama'ar shi. Dan haka bai shafe mu ba. Mu ba ƴan gargajiya bane. Mu ba malaman gargajiya bane, ba sarakunan gargajiya bane, kuma mu ba ma kare gargajiya. Saboda haka ba abin da ya shafe mu a cikin harkar, ba abin da ya shafe mu, ba mu a ciki, babu sunanmu. Kuma kafin mu tafi da nisa, abin da muke cewa, dan Allah idan akwai wani dan salafiya da gwamnati ta kama a yanzu, dan Allah kada ta yafe mishi, kada ta yi mishi sassauci ko kadan. Kamar yadda waɗannan ƴan Shi'an da ke hannu, kada a yafe musu, kada a yi musu sassauci ko kadan, dan sun zo sun taya mana da fitina a gari. Saboda haka kowaye yake da hannunta da wannan fitina, dan Allah waɗannan da aka danke su a tuntube su, waye turo su, su waye malaman su, aje a kama su a kama malaman su. Amma abin da muke cewa, in aka ce salafiya a Zaria ta saba da duk inda zaka ji salafiya a duniya, ya kamata ka fadaka da wannan. Salafiya a Zaria suna nufin ƴan darul hadisi salafiya da ni Albani na kafa, da kuma ƴan markazu salafiya, wannan masallacin da makarantar nasu Malam Musa Sahabi, da kuma ƴan darul hadisi ta Magume ta Muhammad Awwal Abubakar mai shago, waɗannan su ne ake kira salafiya a Zaria. Ba a kiran ƴan ƙungiyar Izala na Jos ko na Kaduna da salafiya a Zaria. Ba a kiran ƴan ɗariƙar Tijjaniya ko Ƙadiriyya mabiya Mandiri, ba a kiran su da salafiya. Ba a kiran kowa da salafiya sai waɗancan nau'i uku. To abin da muke cewa, dan Allah, cewa da aka yi salafiya a Zaria idan da akwai daga cikin waɗannan guda uku, to abin da muke cewa, dan Allah, ƴan sanda ku je ku hukunta su. Mun yi fasikanin, mun sakan muku su, mun kyale muku su, ba za ku gama mun zo beli ba, in dai har akwai ɗan salafiya a wurinku da kuka kama a wurin rikicin. Kamar yadda yake duk ɗan shi'an da ya zo belin waɗannan da kuka kama, abin da muke cewa kar ku sake ku ba da beli, a hukunta shi akan ya zo ya tada rikici a ƙasar Zazzau ana zaune lafiya, a ga cewa wane ne zai tabbata kenan an yi rikicin da shi. Don mu har yanzu ba abin da ya shafe mu, mu ba rikici da mu ba. Sannan ya tabbata an fasa motar sarki ko bai tabbata ba? Ya tabbata an fasa motar sarki, kamar yadda ya tabbata an fasa motar gidan kofar ɗan Lami hauka maganin ki Allah. Kenan an fasa motar sarkin Zazzau, an fasa motar ƴan shi'a, an kona gidan ƴan shi'a, da wa ake fada kenan? Da ƴan shi'a da sarkin Zazzau da fadawan shi, su suke fadan su, bai shafe mu ba, mu ba ƴan fada bane. Wannan shine true color of the chameleon, wannan shine launi na gaskiya na hawainiya, duk yadda ta rikida ƙarya take kunji kalarta. A dawo a ci gaba da magana. Sai kuma dangane da kasafi, wanda ita tashar BBC ce mana, babu shakka mun ƙaryata BBC, kuma BBC ƙarya suka faɗa, muna kuma ƙara maimaita wannan kalmar, lallai mun ƙaryata BBC kuma BBC ƙarya suka faɗa. Ba a yi faɗa a Zaria da ƴan shi'a da ƴan salafiya ba. BBC, Allah ya tsine muku albarka, Allah ya watsa ku BBC, Allah ya saukar muku da girgizar ƙasa da bala'i, saboda kun zama maƙaryata. Kuma Allah ya ce qutilal kharrasuna, an tsine wa masu yanki faɗi, don haka mu ma gashi mun tsine muku albarka, Allah ya tarwatsa ku. Saboda haka ƙarya kuka yi, iyakacinta kenan. Sannan ta'aliki na gaba, ya kamata a sani mu ba ƴan ƙungiya bane. Nan ma BBC kun yi ƙarya da kuka ce ƴan ƙungiyar salafiya, mu ba ƴan ɗariƙa bane, mu academicians ne, makarantar mu institute ce. Haka aka yi mata register a corporate affairs, cewa me hadith institute, da haka hadith institute sudanta kenan a gwamnatance, hadith institute cibiyar karantar da hadisi shine darul hadisi salafiya. To kalmar salafiya din ta ƙarshe ita ce mutane saboda shortcut, saboda inkiya, sai suka ɗauke ta suna ce mana ƴan salafiya. Kamar yadda ADU Ahmadu Bello University, sai aka koma ana cewa ƴan ADU, to shikenan ƴan ADU. Sai aka ce an yi rikici tsakanin ƴan shi'a da ƴaƴan Ahmadu Bello, magana ta yi? Ba tai ba, domin ba ƴaƴan Ahmadu Bello bane, ƴaƴan Ahmadu Bello University, ma'ana ƴan university ne. Idan ku aka ce da ƴaƴan Ahmadu Bello, to wani family ne kenan ko? To in aka ce da ƴan ƙungiyar salafiya, kenan mun ƙungiya ne, mu ba ƙungiya bane, mu registered academics, academicians ne, register muke da ita da gwamnatin tarayyar Nigeria under the corporate affairs law. Don haka ce mana da suka yi ƴan ƙungiya, wannan ma ƙarya suke. Kuma in mun so za mu iya ɗaukar wancan certificate namu na registration na corporate affairs mu kai su ƙara, don me suka ce mana ƴan ƙungiya a halin mu institute ne? Za mu iya kai su ƙara. Kenan MBBC nan ma kun sake yin ƙarya. Shi Ahmad Idris, wanda kamar yadda na gaya muku abokina ne, dan Yola ne, tare muka zauna da shi a Yola, shi ne yanzu shugabansu a nan BBC na Abuja. Sai da na gaya mishi, na ce ma'aikatanku suna lacking professionalism in the field of journalism. Ma'aikatanku suna ƙarancin ƙwarewa a harka ta yaɗa labarai. Abinda ba ƙungiya ba, ka ce mishi ƙungiya, yana nuna kai jahili ne, ba ɗan jarida ba ne kai. Saboda haka, haƙiƙanin al'amari mu ba 'yan ƙungiya ba ne. Wannan wurin markaz ne, in aka ce markaz shi ne center. Center cibiya ce. Ina ma'anar haka, cibiya ce ta karantar da hadisi na salafiyya. To me ake nufi da salafiyyar? Su ne annabi da sahabbai, is an adjective. Siffa ce kawai da muke siffanta kanmu, cewa Qur'ani da hadisan da za mu karantar ba irin baranka da mar 'yan ɗariƙa ba, ba irin baranka da mar 'yan ƙungiya ba, ba irin baranka da mar 'yan shi'a ba. Qur'ani da hadisin irin yadda annabi da sahabbai suka yi, shi ne ma'ana adjective ɗin da muke sawa min ya ainihin sake identifying ɗin sunan namu. Darul hadisi, wata iri sai a ce salafiyya, wato institute ta hadisi wadda za a karantar da sunna da ilimi, amma a bisa wannan tunani irin na annabi sallallahu alaihi wa sallam. Don haka kun yi ƙarya da kuka ce mu 'yan ƙungiya ne. Mu ba 'yan ƙungiya ba ne, mu ba movement ba ne, mu 'yan makaranta ne. Makaranta ce. Ni kaina da nake karantarwa, akwai sunana da kominawa a ciki a matsayin ɗan makarantar, ni ma nake. Domin a tsarinmu ba wanda zai kasance ɗan makarantar, ko malami ne ba zai karantar ba sai ya zama yana da registration a matsayin shi na ɗalibi a makarantar. Ni kaina yanzu gashi. Don haka na taho da tukunnumar tattara bayanan makarantar gaba ɗaya. Duk wanda aka kama a duniya aka ce ɗan salafiya ne, ku faɗa mana sunan shi da hoton shi da lambar shi, muna buga computer nan za ta ɗauko mana su, ga sunan dubin dubata. Duk inda ɗalibanmu suke a Najeriya muna da database ɗinsu a haka, ko muna da database ɗin akan internet, za a iya accessing ko ina a duniya in mun so mu ba mutum password ɗin. Kenan, ashe a tsare muke. Don haka duk wanda aka ce an yi faɗa da shi namu ne, don Allah idan akwai wani jami'in tsaro da ke saurare na, mun yafe mishi ya tsallako yanzu ya zo ya bada sunan waɗanda, in ana da wasu da aka ce 'yan salafiya ne an yi faɗan da su, a zo a ba mu su, mu ga mu sa sunansu, ga computer ta haɗiyo mana sunansu mu gani. In akwai za mu karɓi cewa wannan ɗan salafiya ne. Kuma wannan ƙalubale ɗin na zo da computer ne su kutun da guda ga ta yanzu, kuma wannan ƙalubale ɗin ba zai ƙare ba har nan da abada. Muna jiran jami'an tsaro da kotu da duk wanda ya ce an yi faɗan da 'yan salafiya ka mana sunaye ko hotuna ko bayanai na waɗanda aka ce an yi faɗan da su, mu ga computer mu za ta yi proving wannan namu ne ko ba namu bane. Ba tafiya muke irin tafiyar zazzaki da ya tattaro 'yan iska daga ƙauyuka ya zo ya tara su, waɗanda tafiya ce babu ma'ana ba. Mu ba 'yan iska bane. We are academicians, we are educationists. Mu 'yan makaranta ne, a tsari muke yin abinmu, ba jakuna ba ne, ba kuma tafiya ce ta karnuka ba. So da haka duk wanda zai tunkare mu da magana ya san cewa ya shirya da hujja, ba shegen da muke tsoro, ba ɗan sanda ba, ba soja ba, ba sarkin gargajiya ba, kotu ba, ba gwamna ba, ba wanda muke tsoro a duniya. Kawai abin da za ka iya gaya mana, ka kawo mana dalili akan abin da ka zo da shi. Amma ba wai ka zo ka nuna mana authority ba, in ka nuna mana authority za mu nuna maka authority mu ma, domin baka da wata hujja haka siddan. Kawai za ka zo ka ce an ce kaza, an ce kaza, ina hujja? Where is exhibit? Where is evidence? Kana da hujja ko kana da shaida ko kana da dalili akan abin da zaka faɗa? Koko kai wakilin 'yan shi'a ne saboda sun ɗauki kuɗi sun baka, koko sun haddada ka, sun firgita ka ce an ba kai kaza ba za su kashe ka? An ce maka mu ba mu iya kisa ba ne? Allah ya taimaka. To wannan shi ne. Sannan daga cikin abubuwan da nake so in fito da su, ya kamata a san akwai wani kasurgumin munafunci a nan Zaria, tsakanin masarautar Zazzau da ƙungiyar Izala da 'yan ɗariƙa da 'yan shi'a sun taru gefe guda a kanmu. Ya kamata a san wannan, ga masallaci can wanda nan muke salla muke karatu yau fiye da shekara 15. Haka suka hadu da masarautar Zazzau a ƙarƙashin Dr. Shehu Idris sarkin Zazzau, da fadawan shi gaba daya, da hakiman shi gaba daya, da malaman izala gaba daya, da na dariƙa da na shi'a gaba daya, suka hadu akan cewa a rufe mana wannan masallaci. Aka je aka rufe masallacin. Abinda ake nufi a lokacin an rufe masallacin, mitawaye sai a fito sai a haharbe mu, sai muka tunai mu salafiya ne, masallacin mu ai bai kai Ka'aba ba. Da aka rufe wa Annabi kofar Ka'aba, yaya yayi? Sai ce a tsaya anan, Umarar ta yi anan, a yanka hadayar. Dan haka mu ma sai muka ce ba za a yi fada ba. Wannan abun sai ya tayar musu da hankali, sai suka yi amfani da area commander na wannan lokaci Alhaji Suleiman, ya gayyato mu wai ya lallashe mu, za a ba mu masallaci a bisa sharadi. Muka je muka zauna muka ce ba ma son masallaci, ba ma so, da sharadi ko ba sharadi ba ma so, masallaci ne da ya matsalar su. Suka ce eh, sun rufe masallaci eh, sun sake ganin, har yau ban sake kallon masallacin ba, don ku san ni dan halan ne ba shege ba, kallo ban kalli masallacin ba har yau, ba ma bukatar shi, ba ma bukatar masallacin a rayuwar mu. Muka bar musu, wannan abin ya tayar musu da hankali. Wane ne wakilin su a lokacin? Wani kasurgumin munafiki ne daga nan tudun wada, Audi shugaban izala, shi ne ya je wakilce su a lokacin. Hankalin shi ya tashi, to yaya malam zai ce ba a san masallaci? Na ce dole ne, ko ɗakin uwata ne? Na ce an gama magana za mu tashi mu fita, akan masallaci kuka kira mu, mun ce ba ma so. Isi ya ce to, na ce ba ma son masallaci. So da haka sai hankalin su ya tashi, tashi nan sun rufe masallacin. Allah ya kai mu ranar kiyama. Ku je ku ba Allah jawabi, ku rufe masallaci, mu kuma mun zo mun buɗe wani. So da haka ga masallaci nan kun rufe shi. Wannan masallacin da izinin sarkin Zazzau, da hakiman shi, da fadawan shi, da 'yan fada shi, da malaman izala, da na dariƙa, da na shi'a suka hadu aka yi wannan munafincin. Ana nan sai muka samu fili, za mu gina masallaci da makaranta. Wai sai sarkin Zazzau ya sake turo hakimin shi a zo da 'yan shi'a, da 'yan dariƙa, da 'yan izala a taru, a ce wai ba a yarda da wannan masallaci da za mu gina ba. Sai da Malam Musa ya tashi tukunai ba su ansa, ya ce to mu dai ba 'yan ƙungiyar izala ba ne, muku ba ƙarƙashin fadar Zazzau muke ba, muku ba 'yan ɗariƙa ba ne, mu kuma ba 'yan shi'a ba ne, to me ya gama ku da mu? Masallaci muke sallah, kun zo kun rufe mun bar muku. Mun samu dattijuwa ta ba mu fili, za mu yi wani. Mun samu dattijuwa ba mu fili, za mu yi makaranta. Kuma ku ce wai kun sake haduwa ba ku yarda ba? To lallai in ba a bari mun yi wannan masallacin ba, duk masallacin da ke zariya tun daga na kofar sarkin Zazzau, za a rufe shi, har kowane masallaci kuma. To lokacin da suka ji wannan jawabin daga Malam Musa sahabi, shi ne fa sai kuma kowane fitsararre sai hankalin shi ya san cewa to gaskiya mutanen nan a fita haƙƙinsu, a fita daga harkarsu. Shi ne suka kyale mu, muka samu aka yi wancan masallaci ƙarami, aka koma ana sallah, muka koma muna karatu. Aka samu aka yi makaranta, aka koma ana karatu. Mu dama ba faɗa ya kawo ba, mu mun zo karantar da jama'a ne. Aka haɗe mana kai, aka ce ba za mu karantar ba. Abin da ke jawo jijiyar wuya kenan. Mu mun ce a bar mu ne, mu 'ya'yan Zazzau ne. Kuma Zazzau ba garin uban kowa bane, babu bazazzagi ko ɗaya a Zazzau yau. Zage-zage suna can wajen sanga. Duk wanda kuka gani a Zazzau baƙo ne duka. Babu bazazzagi ko kwaya ɗaya. Duk wanda ya ce shi bazazzagi ne a Zariya, yana faɗi ne dan an haife shi a wurin, kawai nan ya tashi. Amma zage-zage masu ƙasar Zazzau na asali suna can a cikin ƙaramar hukumar sanga, suna da yaransu rangadadau da zanansu na akan zage-zage. To waɗannan su ne zage-zage na asali. Duk wanda ka gani nan, to ya zo an turmushe su, waɗancan ne sun gudu bayan gari, shi kuma ya samu wuri ya zauna. To wannan ƙasar sai ta zama tun da haka ne, to ilimi ne ya zaunar da duk wanda ke nan. in ka gaba katsini a nan ilimi ne ya kawo shi, in ka gaba barbare ilimi ne ya kawo shi, in ka gaba malle ilimi ne ya kawo shi, in ka gaba nufi ilimi ne ya kawo shi, Bakano ba sakwace duk wanda ka gani bayarabe kowane kabila da ka gani a nan kasar Zazzau ilimi ne ya kawo shi. Kenan sai a ce ba za a yada ilimi ba, kuma mun zo mun ce ba mu karantar, ina ma'anar zazzagancin kenan? Mu ba ƴan iska bane, mu ba fada muka zo ba. Dan haka muka zo muka ci gaba da karantarwa, hankali ya kwanta, kullun ana nan ana jin haushi, ana nan ana jin haushi, ana nan sai Allah ya azurta mu da wannan wuri, Allah ya azurta mu wannan ya kawo taro, wannan ya kawo sisi, har aka zo aka yi wannan gini da kuke gani. Sanda muka samu wannan wurin, wanne gauro da mari ne ba su kai ba akan cewa su ga wurin bai tabbata ba, duk makircin da za su yi sun yi, sun yi makarul laili wan nahari, sun kulla da daddare, sun kulla da rana, ba sun shiga sun fita duk inda za su je. Kai sai da wani shugaban jami'an tsaro ya kira ni a Kaduna ya ce wani daga cikin malaman garin nan ya je ya ce mishi muna nan a tudun wada muna gini na training din alƙa'ida. Na ce ka ce maka komai, ina roƙonka arziki ka faɗa min su ne, sai ya ce wane ne ya faɗa min? Malami ne ya je ya gaya mishi haka. Inda nake gani tunda kai shugaba ne na jami'an tsaro, dan Allah ku matsa ku gano wannan ginin, mu ma za mu haɗu da ku mu yaƙi wannan ginin, domin ya zama masjidul dirar. In dai za a gina masallaci da za a yi training mutane da za a je a yaƙi al'ummar musulmi, ya zama masjidul dirar, haramun ne, dole a rusa shi. A'a, wai wannan wurin suke kokarin wai sai sun hada fada da mu da gwamnati, wannan wurin yanzu ya tsone musu ido. To wannan fa shine munafunci dodo ne, ikanci me yin shi. Saboda haka jama'ar musulmi kun ji, dan haka wannan munafuncin da yake tsakanin masarautar Zazzau da ƴan Shi'a da ƴan ɗariƙa da ƴan ƙungiyar Izala da sauransu, shine Allah ya fara gwara kansu, shine kuma suka yi kokarin su boce su jawo mu. To munafunci dodo ne ya ku ƴan Shi'a da ƴan ɗariƙu da ƴan ƙungiya da masarautu, Allah ya tona asirinku. Mu ba yara bane da za ku iya mana wannan gwara din, ku yi fada tsakaninku sannan sai ku goce, sai ku ce da mu aka yi, a ina aka yi da mu? Ku binciki fadanku, ku kafa committee, muna son ku kawo dalilai a ina aka yi fada da mu, ku kawo mana a ina aka yi fada da mu, ina kuka kama dan salafiya kwaya ɗaya yayi dambe ko da dambe da dan Shi'a? Fadanku ne ku kuka yi bigin buga banza, kira mana shashasha in kaga sakare ku taho tare, ku kuka yi fadanku? Allah ne ya fara bayyana munafincin da ke tsakaninku. Sannan muna nan muna karatu, muna karantar da jama'a, mu mutane ne masu zaman lafiya, babu record din mun taɓa fada da kowa, sai dai akwai record din an zo an tsotsogale mu. Amma babu gwamnatin da za ta kawo record cewa ga inda muka je muka daki wane ko muka yi fada da su wane. Amma mu ga record nan birjik a wurinmu da wurin gwamnati, an tsogale mu a wuri kaza, an yi mana kaza a wuri kaza, an yi mana kaza a wuri kaza. Amma da yake akwai munafunci tun da ake mana, sai muka ɗauki tsari cewa dole ne mu respecting the civil law of the country, shine dokar da ta zaunar da mu, dole mu girmama ta. Dan haka sai mu ce a je a kai wa hukuma, ga ƴan Shi'a sun zo har cikin masallacin mu sun daddatsi Malam Musa Sahabi, ga waɗanda aka kama aka ɗibe su aka danka su ga hukuma, area commander Alhaji Suleiman shi aka ɗauka aka dankawa, sai yayi mana ƙarya ya ci amanan mu, yaje sai aka sake su. A haka magana ta shashance, da muka zauna sai ya ce ya san mu mutane ne masu son zaman lafiya, sai nake kai kuskure, muna da son zaman lafiya ne in an so a zauna lafiya da mu, in ku aka tsogalo mu babu zaman lafiya. Ka san abin da nake so da kai ce a'a, wannan magana a kai ta kotu a yi hukunci, in ba haka ba komai daren dadewa, mun riga mun yi makin waɗannan da suka yi mana su za mu yi wa. don haka a san da zamu tashi ramawa me ya ku gwamnati kun manta matsalar ta wuce su ma kuma sun manta amma fa Bahaushe ya ce idan mai ya manta to uwar ya fa ba za ta manta ba saboda haka mu fa ba mu manta ba haka wannan magana ta zo ta shashance an yi wannan jarida Al-Mizan ta buga kazafi a kaina muka sake cewa kar mu dauki mataki a hannunmu mu je mu kai wa hukuma da aka je aka kai wai sai suka ce wai a kira ni security meeting a yabe ni a wasa ni mai son zaman lafiya ne daga nan sai a kwantar mun da temper indeed aka kira ni security meeting a Zariyar sabon garin local government An-Nur ne chairman a lokacin aka zauna duk sai ga magana da commander na Bariki da wane ne duk sai ga magana nace to duk kun ga magana suka ce eh nace to har yanzu ba ku yi magana official ba wannan magana da kuka yi sunanta traditional magana ce ta gargajiya nace ni kuma I am not a traditionalist ni ba dan gargajiya bane so abin da yazo da ni nan an yi mini laifi ne ku kuma hukuma muka ce muna son ku bi kadin abin iyakar ta kenan mu ba mu ce ku taru ku ce mu yi hakuri mu masu hankali da mu masu kaza ba kenan su ƴan shi'a saboda ba su da hankali dan haka ku kyale su su yi abin da za su yi haka wannan magana ta shashance to da waɗannan abubuwa suka tattaru sai muka ce to daga yanzu ba za mu sake girmama hukumar Zariya ba wajen kai mata ƙara akan duk abin da aka yi mana sai dai mu saka ta a matsayin shaida ana nan sai wata mas'alar ta faru cikin azumin nan da ya wuce mata ne suka fito daga sallar tahajjud aka tsaya ana bada hannu wani ya zo ya yi rashin kunya ya tada fitina a wurin aka yi fada duk da haka sai muka ce a sake shaidawa hukuma da aka shaidawa hukuma aka kai matsala kotu sai aka je aka bada beli da aka bada beli sai aka ce a taru a tattara dattawa a ba mu hakuri mun fafada dama mun ce wannan bada hakurin sunan shi traditional gargajiya ce mu abin da muke so official an yi mana laifi a bincika laifi ya tabbata a hukunta mai laifi to da wannan ne tun a wancan lokaci na farko da aka jiwa Malam Musa ciwo sai muka ce to daga yanzu duk wani dan shi'a ya nisanci majalisin karatunmu in ba haka ba duk inda muka kama dan shi'a a majalisin karatunmu to babu shakka abin duk da ya biyo baya to shi ya jawo kanshi kuma ba za mu saurari kowace hukuma akan haka ba akan haka muke har zuwa yanzu har gobe kuma a haka muke dan haka a yanzu da dan shi'a zai bayyana anan a cikin mu ni da kaina zan bada doka a fara dukan shi koda zai kai ga kisa dan tsarin mu kenan sai da muka je kuma a lokacin muka shedarwa da area commander shi Alhaji Suleiman a lokacin muka ce dan haka ka gaya musu su nisanci wuraren karatutukan mu mu ma kuma in aka gan mu a wuraren su suna da ƴancin duk abin da suka so su yi su yi mana dan haka abin da muke sake waiwayo da maganar ita ce shin ko a wannan ƙaryar da BBC ta yi cewa an yi fada da ƴan shi'a da ƴan salafiya ko an kama wani ɗan salafiya ya tafi kona gidan ɗan lami hauka maganin ka Allah ko an kama wani ɗan salafiya ya je kona gidan zanzaki ko an kama wani ɗan salafiya a wata makaranta daga cikin makarantun ƴan shi'a dan Allah idan an kama wannan ɗan salafiya kada a yafe mai kada a raga mishi ai mishi doka abin da ta ce officially ba mu son gargajiya ba mu son yafewa ba mu son a ce a zauna sulhu a yi mishi abin da doka ta ce wannan ɗan salafiya abin da muke kira zuwa ga hukuma kenan in dai hukumar ba tsoron ƴan shi'a take ba to a ƙarƙashin wannan muka kafu kuma da wannan abu ya taso sai muka ce haka za mu tsaya ku tsaya ku kare mana masallatanmu da makarantunmu da gidajenmu duk inda wani ɗan shi'a ya zo to ku yi maganin shi Allah ya kiyaye su ba wanda ya zo mu kuma dama ba za mu je ba don mu ba ƴan tsogala ba ne don haka ba abin da ya faru tsakanin mu da ƴan shi'a a nan Zariya ƙarya ce zallar ƙarya babu ɗan shi'an da ya bullo masallacinmu ko kwaya ɗaya babu dan shi'an da ya bullo gidajen mu, mu kuma ba inda muka bullo wuraren su, kuma babu wani wuri inda muka hadu aka buga. Dan haka BBC kin yi ƙarya, Allah ya tsine miki albarka BBC London. Wannan shine bayanin da zamu yi ta wannan bangaren. To menene ya biyo baya sakamakon wannan ƙaryar da ƴan shi'a suka lakana wa BBC ta yi? Sai ƴan shi'a suka cika gari da jita-jita. Sai aka zo aka gaya mana jita-jita, muka ce mu ba ma daukan jita-jita. Daga cikin jita-jita shine su ma za su dauki fansa, su ma za su yi kaza, su ma za su yi kaza, su ma za suka cika gari da surutu. Wannan yana daga cikin munafincin da suka shirya dama in ku ba ku sani ba. Haka suka yi su Malam Ja'far a Kano, sai suka yi amfani da ƴan ɗariƙa a nan. Shine sai a zo a yi ƙarya a kan ku, in aka yi ƙarya sai kuma a je a yi ta yaɗa ta, sai ta zama jita-jita mai ƙarfi. Sai ku rikice daga yadda kuke tsarin karatunku, ku rikice daga yadda kuke komi naku, shikenan sai a koma ku ake wa dariya. Su suna gefe guda, maganar suka feso kawai, ko kuma sai kuka burkuce. Sai aga kunyinan rududududu, sai aga ba abin da zamu canza. Don haka yau taron mu da muka ce zamu na bude makarantar Darul Hadisi a nan, sai da muka yi abin mu muka kira suna, ba abin da zamu canza. Karatun mu da muka ce tsaf, ba abin da zamu canza. Yanzu daga gobe in Allah so, har zuwa kwanakin da zasu biyo cikin mako, in ba tafiya ta kama ni ko wani uzuri ba, zamu karatu har zuwa ranar Alhamis insha Allah. Ba abin da zai canza daga abin da muka saba. To amma idan abin da suka faɗa ɗin gaskiya ne, cewa za su ɗauki matakin kashe wasu daga cikinmu da ƙona gidaje da makarantunmu da dukiyoyinmu, muna sauraron mu ga me zai biyo baya. Amma mu ba wawaye ba ne waɗanda kawai daga an yi irin wannan jita-jitar mu kuma sai mu tashi kafin a yi mana mumiyi. Mu ba wawaye ba ne. Amma me zai biyo baya idan aka taɓa wani daga cikinmu? Me zai biyo bayan aka taɓa wata dukiya daga dukiyarmu, wata makaranta daga makarantunmu, gida daga cikin gidajenmu, wani abu na mallakarmu? Me zai biyo baya? Shine abin da zai biyo baya kyakkyawar fatawa ce za mu isdarinta a kan jininsu ya halatta da dukiyarsu da komi nasu. 1804 ta Danfodiyo sai ta maimaita kanta. Shine Danfodiyo ma da yazo yana karantarwa. Haka su yumfa da na fata suka yi ta yaɗa jita-jita, aka yi ta yaɗa jita-jita har ta kai jita-jita ta zama da gaske. An ce ne duk inda aka ga ɗan hodiyo a kashe shi, duk inda aka ga dukiyarsu a ƙona, duk inda aka ga mata da hijabi a wulaƙanta su, aka yi ta yin waɗannan abubuwa. Ɗan hodiyo da ya ga da gaske ne, to sai ya kaɗa kujen jihadi. Shine 1804, yau shekara 200 da ainihin 5 ko 4. To mu ma dama manhajin ɗan fodiyo muke bi. Ɗan fodiyo karantar da jama'a yake. Don haka da aka yi wannan yaƙi da ɗan fodiyo ya murƙushe su bayan shekara 3, 1807, sai ɗan fodiyo ya tara su Bello ya ce musu, to dama mu fa ba yaƙi muka zo ba, mun zo muna karantar da jama'a ne, aka tayar mana da yaƙi. Tun da aka tayar mana da yaƙi muka tashi muka kare kanmu, to mu koma mu ci gaba da karantar da jama'a. Don haka da suka ci gaba da karantar da jama'a, wannan abubuwan da suka faru ma ba su yi tasiri cikin rubuce-rubucensu ba. Ɗan fodiyo bai canza salon rubutun shi ba, don bai kamata ya zama ƴan bid'a su rikita maka wurin karatu ba. Ka zo za ka karantar da Sahihul Bukhari kullum ka bige, kana cikin karatun hadisin ka bar karatun hadisin, kai ta waɗannan maganganun duk ka ɓata karatun naka. Ɗan fodiyo bai yi wannan ba. Tun da aka tsaya aka yi wannan abin na shekara 3, Bello su ne manya-manyan 'yan jaridu, shi ya ruwaito mana duk hadisar da aka yi a cikin littafin Infaqul Maisur fi tarihi biladi Tukrun. Bello shi ya ruwaito, amma shehu bai taɓa cewa uffan ba, in banda kalmomin da ya muqaddima a cikin littafin shi mai suna Nuruz Zamani. Don haka 'yan shi'a su ji wannan, gwamnati ta ji wannan, kuma duk wani mai saurare ya ji wannan. Mu ba mu ne muka yi fada da 'yan shi'a ba, ba mu muka ƙona musu wannan wuri nasu ba. Su je su binciki waɗanda suka ƙona musu. Ba mu muka yi musu duk abin da aka yi ba, ba mu sani ba. Amma in suka yi gini akan wannan maganar, suka taba wani daga cikin mu ko suka taba wata dukiyar mu ko wata makarantar mu ko masallacin mu to billahi allazi la ilaha illa huwa fitina za ta balle wadda wallahi tafi karfin ta Niger Delta Allah kun ga dai Niger Delta yanzu ta zama out of control Niger Delta yanzu tafi karfin gwamnatin yar adwa to fitinar da za ta barke don Niger Delta suna yi ne innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabili fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabuna bi Niger Delta in ka ware asari to kumbo ne kawai yace wai yana yin abin da yake yi saboda akwai tsirarun musulmi da aka danne su haka ni da shi ya gaya mini amma bayan nan duk sauran ƴan Niger Delta suna yin me suna yi ne tsakanin su da kuɗi dan su samu kuɗi amma fa suna yi ne saboda kuɗi amma sun shirya dan su cimma manufar su yau kwana uku sai da CNN ta dauko ko BBC World sai da ta dauko rahoto akan su both CNN da BBC lallai Niger Delta yanzu ta fi karfin gwamnatin kasar nan to babu shakka idan ƴan shi'a suka taba wani daga cikin mu ko wata dukiyar mu anan zariya ko ba anan zariya ba tabbas fitina za ta barke wadda wallahi alazim ta fi karfin gwamnati saboda haka ƴan shi'a ku je ku nemi waɗanda suka yi muku laifi ko kuma munafunci dodo ne yawa ko dai ku kuka kona wurin naku kamar yadda zamu zo mu ji ko kun san ƴan shi'a ne suka kashe Husaini ƴan shi'ar Aliyu ne waɗanda suke bayan Aliyu a Waqi'atul Jamal su ne suka koma suka yanka Husaini za mu zo ne muku bayani insha Allah a yau ɗin nan kuma ba wata rana ba suka kashe Husaini sai suka dawo suka lankaya wa Yazid don a samu damar halatta jinin Yazid a samu damar halatta zagin Yazid da shi da uban shi Muawiya da kakan shi Abu Sufyana da Banu Umayya gaba ɗaya su Sayyidina Uthman wannan tiyorin ai ko a shashance ka taba jin shi a kasar din Kala Rawi inda yace zai tafi ya fada kududdufin bayan gidan Nasir Kabara ya kashe kanshi dan ya jawa Nasir Kabara bala'i wannan theory ne philosophical theory ne wanda suke amfani da shi ƴan shi'a annuman me ya faru numan ta jihar Adamawa arniya ce reverend father wato malama ce mai wa'azin krista sai ta cikin shege ta yi rasa yadda za ta zubar da shi ciki ya girma ba ta fitowa ran nan abin duniya ya dame ta sai ta dauki wuka sai ta numawa cikinta da ta numawa cikinta sai ta fito tsakar titi tana tambele sai ga mai ruwa wani bazan fari yana tura ruwa kawai sai ya ga mace mai ciki ga wuka a tsakiyar ciki sai je rungume ta yana lafiya lafiya sai ta ki magana danginta suna tahowa sai ta rinka nuna shi tana nuna shi sai ta kwanta ta mutu don haka sai zama a tarihance ta tafi free kenan ba za a binciki cikin shege ba kawai ga wani ya kashe ta sai aka tashi aka ci gaba da kashe Hausawa da musulmin garin Numan a jihar Adamawa ni ne dan jaridar da naje ne coverage din wannan labaran keke da keke naje na tattaro bayanan ina nan da su a rubuce sai ran da nazo muku lacca akan Arnan Adamawa ai Arnan Arewa sannan zan ba ku document din da research din da ni a aikace ma'ana ta kashe kanta dan taiwa wani sharri dan wata bukata ta biya sakamakon wannan abun aka rusa babban masallacin Juma'a wanda shekara 150 da ta wuce aka yi shi aka je aka samu can bayan kwatar gari can inda angula yake taruwa can aka ce an ba musulmi su masallacin Juma'a wannan irin tiyori da ƴan shi'a suke so su yi mana Albani ya ce yanzu ya dawo zari ya zo zai karantar da dangin shi zage zage don haka ya ce ba shi da wani abu da ya fi mai muhimmanci game da karantarwa to bari su haddasar da fitinar da za a ce duk waɗannan projects da duk waɗannan ayyuka da Albani yake lallai ta da fitina ne sai a hada sai a ya mutsa shi kenan sai a ce an hana wallahi sai dai ai tashin kiyama zariya wallahi tallahi zazzaki arne sai dai ka batta yadda baka da kowa wallahi sai dai ka batta arne bakin ciki ya dame shi ba shi da kowa a zariya ɗan iska yake dibowa daga garuruka saboda haka yaji ana shirya abubuwan arziki a zariya shine za su zo su yi bala'in su isu wai sai su ce ƴan salafiya ne. Ai mu ba ƴan daba bane, ba wanda yake da record din mu a duniya muna da rikici, babu. Duk inda muke a duniya ba wanda yake da record akan cewa muna rikici, ba mata da fitina, karantar da mutane muke yi. Idan kai dan halal ne, ubanka malami ne, kai karatu zo ka karantar mana, ka zo ka bude littafin shi'ar ka karantar. Idan arnantakar da kake aqida da ita ta dauka gaskiya ce, amma sai ka zauna daka kana juye remote da waya, sai kana ingizo ƴan kauye suna zuwa suna gallaban mutane, ayi awa 7 ana gosulo a Zaria, ayi awa 7 ana gosulo a Zaria. Fadar sarkin Zanzo bata san wannan abin na cutar da Zaria ba, SSS na Zaria ba su san wannan ba, jami'an tsaro chairman na local government din Zaria da sabon gari duk ba su san wannan ba, duk sun sani. Amma munafinci dodo ne, sun ja bakin su sun yi shiru, sannan zagin sahabban da ake kullowa ana yi, a zagi Abubakar da Umar da Usmanu. Shekarar da ƴaƴan cikin garin Zaria suka je suka samu sarkin Zazzau suka gargadi akan bana, in aka shigo cikin garin Zaria da zagin sahabbai to sai dai ai tashin kiyama. A wannan shekarar sai basu shiga ba, sai suka kwana daga babban dodo. Kuma a wannan shekarar matsiyata da yake zanzaki matsoraci ne kamar farakura, ba ambaci sunan kowa ba, sai juya musu ana cewa Allah ya tsine wa Umayyawa, Allah ya tsine wa Umayyawa. Shine lokacin sarkin Zazzau ya kira mu ana wani mitin, sai ta do da wannan magana da yake na san shi clan din Katsinawa ne a cikin sarautar Zazzau. Sai na ce mishi kamar fa yanzu a haifi da ne a nan kasar Zazzau. Sai ce ya gano cewa sarki Aminu yayi zalunci, dan haka sai zo yana cika titi da ƴaƴan zage-zage cewa za a wayan musu da kai a cika titi ana zagin sarki Aminu. Sarki ya ce a haka ba za ta yiwu ba. Na ce to in ya ga haka ba za ta yiwu ba, za a tada rikici, sai ya ciko titi yana Allah ya tsine wa Katsinawa, Allah ya tsine wa Katsinawa, Allah ya tsine wa Katsinawa. Har yanzu dai zagin yana komawa zuwa ga waɗancan da aka ambaci sunansu. To yanzu jahilcin da sarki yake fama da shi da fadawan shi ya kai a ce sarki bai san su waye Umayyawa ba, ma'ana bai san Bani Umayyad in the Islamic history in English written by the Yahud, Yahudawa da kansu da suka rubuta tarihin Musulunci suka gurbata. Ai in sun zo ba sa ɓoye wannan sunan, suna cewa Bani Umayyad, Bani Umayyad. Yanzu sarki da shi da fadawan shi waɗanda akwai ƙwararrun ƴan boko ba su san me ake nufi da Banu Umayyad ba. Ake cika titunan Zaria ake zagin Banu Umayya, ake zagin Abubakar Siddiq da Umar al-Faruq, ake zagin Aisha da Hafsa, ake zagin Yazidu da Abu Sufyana da Muawiya. Wannan addini ne? These are provoking statements. Waɗannan kalmomi ne waɗanda suke harzina mutane. Mutanen ƙasar Zazzau a cike suke game da waɗannan mutane. Kuma a ɗauka mu salafiya mu tattara inamu mu fita daga cikin ƙasar Zazzau. Ni na tabbatar komai daren daɗewa wannan abin sai ya jawo yaƙi, yaƙi na zub da jini. Me yasa? Saboda ba zai yiwu a ce a nan arewacin Najeriya a cikin garin Kaduna a ce a samu ƴan arewa su taso daga tsakanin Borno da Kwara su zo duk shekara on the 15th of January su cika titunan Kaduna suna cewa Allah ya tsine wa Tardauna, Allah ya tsine wa Tafawa Balewa, sai kuma a ce lallai waɗannan yara suna da ƴancin practicing arewancinsu. Yanzu abin da ake cewa wai suna da ƴancin practicing, wai wannan ai addini ne. Sarki wai sai ce wai an ce musu addini ne. Yanzu duk malaman da ke karatun a Shafa a Fada, sarki ba su gano maka cewa waɗannan sahabbai ake zagi ba? Duk karatun a Shafa da ake yi da Azumi da tamsirin duk da ake yi, duk ba a gano ba saboda Allah. saboda Allah jama'a, kuma ku SSS dan Allah ba ku gano cewa waɗannan kalmomin za su harzana fitina a Zaria ba? Su fa in wata matsala ta kai ni wurin su, su ne suke tado min da irin waɗannan maganganun wai dan su ji ra'ayoyina, ba da jima wannan ba fa. Wata matsala ce ta faru a garin Makarfi, AC ya aiko muka je da wanda matsalar ta same shi, muka zauna, sai shi AC ya bujiro da wannan matsalar, sai yake kawo wannan irin abin da in shi'a suke, ai ba wani abu bane. Haka SSS muka hira da su, su da kansu za su kawo magana, sun ce ai wannan zagi ne kawai, baya ƙari. Na ce ƙwarai da gaske, kamar ku ne SSS, a je a wuce kofar ofishin nan naku, ana cewa Allah ya tsine kwamishinan ƴan sanda, ko kuma ana Allah ya tsine wa ƴan sanda, Allah ya la'anci ƴan doka, Allah ya tsine wa ƴan sanda, Allah ya tsine wa ƴan doka, ana tuntura gudi gudi. Kowane ɗan industry ka ɗauko manyan shi a cikin industry ka buga mishi misali da wannan, zai amince? Ba zai amince ba. A cika titunan Kano ana cewa Allah ya tsine wa Nasir Kabara, wannan zai yiwu? Ba zai yiwu ba. A cika titunan Zaria ana Allah ya tsine wa Sarki Aminu, zai yiwu? Ba zai yiwu ba. Abinda ake wa musulunci a ƙasar Zazzau da sauran ƙasashe ya fi haka muni. Ku bar titunan ku ana cewa Allah ya tsine wa Abubakar da Umar da Usmanu da Aisha da Hafsa, Allah ya tsine wa Yazidu hadda uban shi Muawiya, Allah ya tsine wa Muawiya hadda uban shi Abu Sufyana, Allah ya tsine wa Umayyawa. Wannan addini ne? SSS kun ci amanar addini, kun ci amanar ƙasar Zazzau, ba ku yi rahoto ba, ba sa ba da rahoto akan komai game da wannan. Wallahi kun ci amanar ƙasar ku, saboda sanda fitinar za ta samu sakamakon wannan abun, wallahi za ta zama out of control, ba za a iya sarrafa ta ba. Domin wannan shekarar da na faɗa, ƴan cikin garin Zaria ne suka kumbura suka ce wallahi banan aka shigo sai an yi bala'i. Sannan me yasa waɗannan yaran da zazzake yake gayyatuwa, me yasa bai da irinsu a nan Zaria in shi malami ne? Me yasa sai yayo gayya daga garuruka? Ina matsayin da gwamnatin jihar Kaduna ta bashi wai shine daraktan zaman lafiya, daraktan Dagutu? To jama'a, munafinci dai dodo ne, kuma mai shi zai ci? Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Bayan wannan sai fage na biyu, wanda na sa mishi shigowar shi a Najeriya, ayyukansu da manufofinsu. Yaushe shi a ta shigo Najeriya, waɗannan ayyuka suke yi don su cimma waɗannan manufofi? Babu shakka, babu tarihin shi'a a Najeriya shekara 40 da ta wuce, babu wanda koda da zargi ake ce mishi ɗan shi'a, ko da zargi. Don haka za ka ga duk raddodi da ɗan fodiyo a cikin tafan shi, babu wuri ɗaya da za ka ji ya yi magana akan ƴan shi'a. Wanda kuwa babu wata bid'a da ɗan fodiyo bai kwankwatsa ta a ƙasar Hausa ba, har sai da yake ya rubuta littafi Bayanul Bid'a Ash-Shaytaniyya allati ahdathaha an-nasu fil millati al-Muhammadiyya, bayanin bid'o'in shaytan waɗanda mutane suka jawo su a cikin addinin Annabi Muhammadu, yace a nan ƙasa Hausa. Amma ɗan fodiyo bai yi magana akan zagin sahabbai ba, don lokacin babu mai zagin sahabbai. Mala Abubakar Mahmudu Gumi bai magana akan masu zagin sahabbai ba, sai dai a cikin karatutukan shi na Ashura da cikin karatun Bukhari, wanda jumillar karatu ne. Don me a lokacin mas'alar bata bayyana bayyanar da za a zo ana ainihin tare ta ana bayyana wa mutane ba? Mu da muka taso daga baya, mu ne matsalar ta tsatsafo a kan idanmu. To menene ya faru? Wannan tarihi ne wanda kowa ya san. 1956 aka samu ɗalibai masu tishin addinin musulunci, suka kafa ƙungiyar Muslim Student Society a ƙasar nan, wato wadda aka fi sani da MSS, wadda ayyukanta shine zaburar da matasa da dalibai maza da mata dake cikin jami'o'i da polytechnics har ya kai ayyukan MSS sun tsallako sun taho zuwa ga makarantun secondary da makarantun primary har aka zo a wani taro na ƙarshe da muka yi MSS yau shekara 2 ko 3 da ta wuce taro na ƙasa aka zo ana cewa to ai tunda an ce Muslim Student Society kenan ƴan Islamiya ma sun shigo ciki dan su ma student ne almajiri ne cewa ko dan kanzo shi ma ai student ne of knowledge kenan MSS ya kamata ta yi aiki akan waɗannan abubuwa to babu shakka MSS ta yi iya kokarinta daga cikin hasana kyakkyawan alheri na MSS shine kawo sanya hijabi da niqabi musamman a cikin dalibai ƴan mata a cikin tertiary institutions manya-manyan cibiyoyin ilimi to me ya faru a 1978 zuwa 79 lokacin da Khomeini ya kafa gwamnatin Shi'a a Iran sai MSS ta kafa tawaga akan aje ai musu murna cewa sun kafa gwamnatin musulunci dan a lokacin abin da aka ji kenan saboda tafiya ce duk ta matasa waɗanda ba su nuna ba a rayuwa ba su kuma nuna a karatu ba hasali ma babu malami a cikin tafiyar ko kwaya daya wanda aka samu yana zuwa daukar karatun arba'una hadis ko riyadus salihina to shekul islami ne shi a MSS to haka tafiyar ta taho amma ina son ka gane dab da wannan lokacin MSS alqiblar ta tafi zuwa ga kasar Masar aqidar da su Hasanul Banna suke bi ta gwagwarmaya a nan ne ake aiko da mujallin Ikhwanul Muslimuna akan cewa za a yi gwagwarmaya za a kafa gwamnatin musulunci dan haka daga nan ne kalmar ta samo asali wadda ake cewa ƴan uwa musulmi Ikhwanul Muslimuna ƴan uwa musulmi daga nan ne asalin kalmar ta samo to wannan tahowa da aka ainihin tafi kasar Iran aka taya gwamnatin Shi'a murna da tunanin cewa gwamnatin musulunci ce Malam Sa'idu Hawa ya bayyana wannan da ya rubuta wani littafi daga baya yace mu ma sai daga baya al'amari ya bayyana gare mu sunan littafin nashi hatta la namdiya ba'idan karmi zarbabi da nisa domin da Sa'idu Hawa dan Ikhwanul Muslimuna ne su ma sai suka karkata zuwa ga gwamnatin Iran yace da al'amari ya bayyana ashe kafirci ne a ciki shine ya rubuta wannan littafi yace dan kada santsi ya jamu to da tafiya ta tafiya waɗanda aka tura suka wakilci MSS a lokacin akwai shi Ibrahim Zazzaki a lokacin yana ɗaya daga cikin co-officials wato manya-manyan jigajigan tafiyar MSS aka tura su suka je suka yi murna suka dawo da suka dawo sai suka zo suka ainihin zauna suka bada labari ga yadda akai ga yadda akai daga nan ne su ma Iraniyawa suka turo wakilai na su yi bangajiya da godiya da kuma neman kulla zumunci tsakanin MSS da su sai suka ce suna so a bayyana menene MSS ta Najeriya take buƙatar gwamnatin Iran ta mata Aliyu Tukurtukur wanda shine limamin Tukurtukur na yanzu yana ɗaya daga cikin spokespersons wato wakilai na gabatar da jawabi a madadin MSS a lokacin don me ya kware da iya magana da Hausa ne ko da Turanci ya miƙe jawabi yace to mu dai da kuka ganmu ɗalibai ne masu neman ilimi da yin gwagwarmaya amma a bisa tunani irin na su ɗan fodiyo don haka muna da littafan ɗan fodiyo da muka tattala dama muna zaton za ku kawo mana irin wannan buƙatar shine muke so ku buga mana littafan sai mu koma mu karanta malaman mu su karantar da mu sai mu zo mu yi juyin juye hali irin na su ɗan fodiyo sai Iraniyawa suka ce a'a su gaskiya ba wannan suke so ba abinda suke so MSS ta karɓi aqidar Shi'a Ja'fariya Isna Ashariya a zo a yada ta a Najeriya shine MSS suka ce a'a idan aka yi haka za a karɓo rikicin da yake ba za a taɓa warware shi ba balle a kai ga kafa gwamnatin musulunci dan ka zo ka sami ƴan Islamiya ka ce musu kunnansu Allah ne idan su Allah ne cibiyar su ma Allah ce sannan a ci gaba da alhadisul awwal to akwai fitina ba za su fahimce ka ba dan haka suka ce ba za a aka ce ba za a karbi wannan maganar ba aka ce ba za a karba ba shikenan sai wakilan Iraniya suka tayi suka tafi sai Ibrahim Zazzaki ya lallaba shi kadai yaje signing wannan contract din cewa shi zai wannan aikin amma fa za su yi mai hakuri cewa abin da zai bayyana ba sai ya nuna a karkashin kasa tukuna shine a wannan lokacin yaje ya dawo, yana dawowa da yana runguma hannun shi yana sallah, sai ya dawo yana sakin hannu. Daga tambaye sai ya ce ai da ma malikiya muke bi, ashe arne ya karbo ja'afariya ne? Malikiya a fiqhun cikin ahlus sunna suna sakin hannu a sallah, amma ba imamu maliki ba, imamu maliki bai taba sakin hannu a sallah ba, malikiya ne kawai suke yi. To da yana rungumewa saboda da gwagwarmayar brothers, gwagwarmayar ikhwanul muslimuna, suwaye jiggan malaman cikin ta a nan Najeriya sune su Aminuddini. Aminuddini shi bai shiga cikin harkar tsinjin ba, don shi yana da tashi kungiyar jama'atu da'awa a Sulaimanu Crescent, amma sune malaman da ake daukowa suna zuwa suna wa'azi. Aminuddini kuma ya san sunna, sakamakon haka sai ya zama fatuwoyin shi sun yi tasiri a cikin MSS. Dan haka zaka ga da yawanci yankakken wando, jemu mai yawa da Qur'ani mai zip a aljihu, ana ta hadda da magogi a baki duk sanda za a yi sallah sai an goga. Sunna zalla ake yi a cikin tafiyar MSS. Ya zaka dawo kai tsaye aga ka fara sakin hannu, sai aka ce ai malikiya ce yake bi. Ha, to da baka bin malikiyan ne koyi aka, sai ya ce ai wai ya gane cewa daga cikin abubuwan da ke kawo mana rikici a kasar shine saboda mun dauko wasu mazhabobi muna aiki da su waɗanda ba na malikiya ba, dan haka shi yanzu komai zai tsaya a malikiya. Ashe zindiki ja'afariya ce ya koma ridda yayi. Ja'afariya ba sa runguma hannu a sallah, su ba su fadi irin yadda malikiya suka fadi ba. Malikiya cewa suka runguma hannu makaruhi ne, ja'afariya ku cewa suka runguma hannu mubtilun lis-salati, yana bata sallah ne. Karanta littafin Khomeini Tahrirul Wasila mujalladi na 1 shafi na 179. To kenan yanzu ya je ya dauko wannan kwangilar, sai yazo ya fara yada ta, yazo ya fara yada ta a daidai 1979 din nan. A 1978 sai muka tafi Islamic Vocational Course IVC a ina a Basawa Teachers College, ita ce yanzu kai kasanta da cewa Federal Government Girls College, da ta nan a Basawa, Basawa Teachers College a lokacin take. Sai muka tafi, da muka tafi a wannan lokaci sai wasu daga cikinmu sai suka fara cewa sun fara fahimta akwai shi'a a cikin tafiyar nan. To a lokacin ne har Malam Aliyu Tukur-Tukur da kanshi yake musu cewa a ba shi'a bane, gugur mai ce Allahu Akbar. To haka aka taho, dan duk zafin kai ne da dumin kirji, amma babu karatu, saboda haka shi'ar hatta sarrabo ta shigo ba a ma san shi'a bace. Sai da aka sake tafiya wani taron MSS a GSS ta Funtuwa, to anan ne fa abu ya fara kacabewa. To sai abubuwa suka fara bayyana, sai rikici ya fara. To tun daga wannan lokaci ne ya bayyana cewa zazzaki ba malikiya ike ba, ja'afariya ya je ya dauko, amma ya ki ya bayyana. A daidai wannan lokaci tafiya ta fara tafiya, wani shedanin dan nan tudun wada da ake kiran shi Sale Sani Zaria, shi kuma ya shigo shi'ar da gaske shi a bayyanawa ike. A gabana ya sha zagin zazzaki, a gabana ya sha yi zazzaki, ya ce zazzakin munafiki ne. Sai da tafiya ta yi tafiya, al'amarin zazzaki ya fara ƙarfi a ƙarƙashin ƙasa. A 1995 su Aliyu Tukur-Tukur suka zo suka yi tawaye, su ne ƴan tajdid da ƴan kanawan nan da waye da suka yi tawaye, ina nan a cikin masallacin Bayero University a lokacin, suka yi wannan tawaye, suka tattali bulalai lafiyayyu, suka ce za su zame zazzaki sakamakon cin amanarsu da yi. A gabana aka yi wannan zazzaki, na cikin jawabi suka yi mai tambaya ya zo zai musu wasa, da suka yi kukan kura suka yi kanshi, dan Allah ka je ka tambayi Malam Ilu yana ne yana sai da cassette na Dr. Ahmad a wurin karatun Dr. Ahmad. Da ya kwashe zazzaki sai ya gudu sai ya hau kan manara can sama ya taka ta matakala. Me yasa na faɗi Malam Ilu? Malam Ilu shine dan agajin da ya tsaya a wurin har zazzaki ya sauko, saboda gigicewa zazzaki ya sa aka kawo mishi roba ya yi fitsari na gigicewa. Dan Allah ku tambayi Malam Ilu. Lokacin in shi'an da ke Zaria da suka waiga suka ganna a wurin, sai hankalinsu ya tashi, ah, an yi shuka a idan makwarwa, labari zai isa Zaria kenan. Wallahi hankalin sai ya tashi, haka wani yaro dan mangwarori ya fadi, yace ai tunda suka ga albani a wuri kuma al'amari ya baci, suka zo suka yi duk yadda za su danna labari, sai da na fadi yaya aka yi, kuma shine yanzu nake sake fadi. To jama'a kun ji abin da ya faru, da wannan harka ta faru ana nan dama ni ne nake fitowa kai tsaye nake bayyana sharrin ƴan Shi'a tun ina karantarwa a masallacin Cikaji, a wuraren tafsiri na da karatun aqidatul fahawiya da wurin karatun Bukhari. Wannan abin ya nemi su ciwo, to sai gashi yanzu an samu matsala ta cikin gida, sun fito sun tona asirin Zazzaki. Zazzaki ya dauki kuɗi ya ba Yakubu na Katsina, ya tafi Iran. Yakubu na Katsina ya je ya gano abubuwa na Shi'a, yazo ya tona asiri, yace in dai magana cewa wai a karbi Shi'a ne a Najeriya, yace sai dai ai tarikici irin rikicin da aka yi shekara 1400 wanda ba za a sulhunta ba, yace saboda ya tabbatar da cewa irin wannan addinin da ya ga anai a Iran to ba zai yi a karbe shi a Najeriya ba. To gashi nan ku har yau fitina ake yi, amma da yake Yakubu Katsina zindiki ne, bayan ya ga wannan gaskiyar arnan sai ya ci gaba da bin Zazzaki, a haka har yanzu yana tare da Zazzaki. To me ya faru? Su Aliyu Tukur-Tukur da su Ahmad Shu'aibu su ake sa ran su fito su bayyana wa mutane hakikanin Shi'a a karance a ilmance da kuma abubuwan da suka gani a wurin Zazzaki, amma sai aka samu matsala. Matsala ita ce ba su yi karatun addini ba, duk karatun da ma Riyadu Salihin ne translation, muwatta ce translation, ba ai karatun addini ba. Rashin wannan sai yasa sai aka ji su tsit, sai suka koma sai suka zama ƴan siyasar addini, sai suka je suka mammakale a jikin gwamnan Zamfara, suka yi ta hayaniya ana ba su kuɗi da kwangila, suna cewa su ne ƴan tajdid, duk sai hayaniyarsu ta ƙare anan. Sharrin Shi'ar fa sai zan hakikatan ba za su iya yada shi ba, don me babu karatu. Amma a wancan lokacin da suka yi mai tawaye sai suka ce sun gano sharrin da ya saka su a ciki. Daga cikin sharrin ya hada su fada da duk inda malami yake, dan kar su ga wani malami da gashi balle su je su yi karatu a wurin shi. Aliyu Tukur-Tukur da kanshi kasar din yana nan a anguwarsu yayi, yake cewa dan haka kowa ya je sulhunta da malamin anguwarsu ya je koyi karatu. Su da kansu a lokacin su Aliyu Tukur-Tukur suka kawo mini barnamaji din su, ga abin da za su koya a ilimin hadisi, ga abin da za su koya a usulul fiqh, lughal arabiya, kaza 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 kaza. Nace musu wannan abu ne mai kyau, amma wa zai koyar da ku, ku ba ku karatu ba, zafin kai zai mai da kai malami, dan kana dan zafin kai a Shi'a, ka tuba ka zama ahli sunna, yanzu zaka koma ne ground zero, zaka koma ne baka san komai ba, a fara koya maka allo an baki wauzan bara baguje alulan lan hakuri, haka za ka koma ana koya maka har ka iya, in Allah ya taimake ka ka dauki hannu to ka dauka. Sai zama a duk cikin waɗannan da suka yi tawaye guda ɗaya ne ya karatu, shine Aminu Daurawa. A lokacin Aminu Daurawa yaro ne dan ƙarami, ya wuce shekara 22 zuwa 23, duk da wannan hayaniyar shi yana zuwa wurin malaman soro yana karatu. Dan haka duk cikin tafiyar tasu har zuwa yanzu tashi ce kawai tai kyau, duk su sun yi shiru saboda me ba su yi karatu ba. To abin da ke tawa Zazzaki hankali, yaya kuma ga albani da ya san sirrin Zazzaki har ɗakin uwar Zazzaki na sani, jama'a ƙarewa sanin Zazzaki kenan, na san Zazzaki kunhan wa kunhan, ba wai sani ne irin sanin shanu ba, na san shi sani na haƙiƙa. To abin da ke ɓata mishi rai, ya za a yi a ce ga wani wanda ya san shi a Zaria ya tsuro, kuma duk inda muka je wa'azi aka yi mana tambaya ba tare da tsoro ba sai mun yi bayani akai. To wannan abin sai ta yi mishi da hankali. To amma sai hankalin shi ya kwanta, na tafi yola karatu, su ne sai suka kimsa a ƴan ɗariƙa cewa ai asiri suka yi mini, na gudu na bar garin ne, ba zan dawo ba. Wannan shi ne abin da suka kimsa a ƴan ɗariƙa. To ana nan sai gashi na yi graduating with the flying colors. To na ce na dawo kuma Zaria, na ce kuma na dawo, to yanzu ba fita, in ka gan mu Zaria sai dai mu je mu aiki mu dawo wani wurin, ko mu je mu wa'azi mu dawo. To yanzu mun zo mun shirya da'awa, shine ake so a ce ai fada ya kece tsakanin su Albani da su Zazzaki, to a gidan ubanwa a wani masallaci, a wani fili, a ina aka yi wannan fada? Jama'a kun ji. Don haka a nan munafincin da zazzaki ya shirya, Albani ya san sirrin wannan munafincin yana fadi, to shi ne kullum ake neman ya za a ce akwai fitina, ya za a ce akwai kaza, yaya kaza. To lallai in dai munafincin zazzaki ne, yanzu muka fara bayyanawa, insha Allah, lallai yanzu muka fara bayyanawa. Da haka ƴan shi'a, duk wani makirci naku da wani shiri naku, Allah ya tsine muku albarka an kuka rage ƙwaya ɗaya. Ba abin da za mu rage sai mun bayyana kafircinku ƙarara, babu abin da za mu rage. Shi yasa ni ne na hosting ɗin website wanda yau a duniya babu kamar shi game da bayyana duk abin da ya shafi ƴan shi'a. In za ku sa wannan daga cikin laifin da ne muku, internationally ku saka shi, shi ne fnoor.com, faisalunnur.com. Wajen shafi miliyan biyar muka zuba na abin da ya shafi shi'a, littattafai da aka yi musu, duk wani littafi da aka yi raddi mun riga mun saka shi, duk wata muƙabala da aka yi ta murya ko ta video tana nan, duk mun saka ta akan website. Ni ne ne wannan aikin ku saka, wannan na daga cikin zunubin da ne muku. Amma ku sani da cewa ba za a kyale ku ba. Zazzaki ba za mu kyale ka ka ci amanar ƴaƴan zage-zage ba, ba za mu bakka ka ci amanar MSS ba, ba za mu bakka ka ci amanar duk waɗanda kake son ka ci amana ba, sai mun bayyana, kuma sai Allah ya tofa albarka a cikin abin da muke bayyanawa. Iran ce ke aiko maka da kuɗi, tara maka kuɗi, suke har gidajen suke sayarwa suna ainihin baka kuɗin don kai da'awa, amma ga da'awan nan ta kasa motsawa ko ina. Amma mu mune da'awan ne da iya abin da muka tsoruwurta na kanmu, kenan lallai ne ba za mu kyale ai wannan cin amanar ba. To waɗannan fa su ne abubuwan da za ku yi ta ji nan gaba suna biyo baya. Ai wancan lokacin da aka yi mini wannan kazafin, an ji ne na zo na fara karantar da Sahihul Bukhari, turyan-turyan gari ya ɗauka, ana karatu, to a ɓata mai suna, ai tarnishing imagin shi. To shi ne wai yanzu ma an ce ai ya zo yanzu ya ce karantar da mutane zai kawai, shi ne sai a ce to ai ana ma faɗa tsakanin shi da ƴan shi'a. Kun san implication ɗin wannan maganar? Daga cikin implication ɗin wannan maganar, idan ita gwamnati ta yi munafunci ta yi shiru da MSS da SSS, implication ɗinta ita ce duk inda salafiya suke a Najeriya, ɗaliban Albani yanzu suna nan alert, suna nan standby, a faɗa musu me ke faruwa a Zaria za su yi kukan kura su shigo duk ai bala'i. To yanzu idan ba mu fito mun faɗi gaskiya ba,